Asa? An aje haka dai?
Wa iskoki masu albarka, Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci. Allah madaukakin sarki ya sa rayuwarmu ta zama mai albarka, ya shiryatar da mu, ya shiryatar da zuriyarmu. Bayan haka, bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yabansa, tabbas wanda suka yi wannan tunani na a shirya ma wannan ɗan uwa namu Malam Usman Al-Ramma, a shirya masa irin wannan taro domin a ƙara ƙarfafa gwiwarsa, kuma a ƙarfafa gwiwar ƴan baya su ma su yi ƙoƙari su biyo hanyar da ya biyo. Tabbas sun yi basira kuma sun yi tunani mai kyau, Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Na biyu, iyayensa Malam Ahmad Modibo da kuma mahaifiyarsa su ma a ɗan taƙaitaccen bayanin da aka gabatar a wannan waje sun cancanci a yabe su, a yi musu jinjina, kuma a musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su gama da duniya lafiya. Allah ya ci gaba da rayuwarsu albarka. Allah kuma ya sa iyaye da yawa su koyi da su. Sannan na gaba, waɗanda su ma ya cancanta a yi musu godiya a kuma jinjina musu jinjina mai girma, su ne malamansa. Tabbas sun cancanci yau musamman irin wannan rayuwar tamu da ake ciki a yau. Waɗannan malamai, musamman malaminsa da ya zo ya rikici sauran ‘yan uwa, ya gabatar mana da jawabi, Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da baki ɗayansu. Allah kuma yi rayuwarsu albarka, su ma ‘ya’yansu da suke da su. Allah madaukakin sarki ya musu baiwa irin wanda ya ma wannan ɗalibi nasu. Wani mai hikima yana cewa, inna ibnal alimi yakunu aliman, inna ibnal alimi yakunu aliman, dan malami zai zama malami. Saboda me? Saboda itikadi kyakkyawa da kudiri mai kyau da shi wannan malamin yake da shi akan ƴaƴan wasu, Allah ta'ala zai kalli zuciyarsa, sai ya sa ‘ya’yansa su ma ba za su zama ba su da albarka. So da ka yadda malamai suke ƙoƙarin ‘ya’yan wasu su zama wasu, to su ma haka Allah subhanahu wa ta’ala zai mai da ‘ya’yansa su zama wasu da izininsa. Allah ba zai walakanta su ba. So da ka muna fatan Allah ya mana wannan alkhairi da baki na. An yi bayanai masu yawa, ni abin da nake son in jawo hankalinmu a kai shi ne hadda Alƙur'ani ana ta yin ta. Aba ce mai kyau, halaloli da darajoji da suka tabbata na mahaddacin Alƙur'ani suna da yawa. A cikin Alƙur'ani Allah ya yi masu tsara littafinsa, masu haddace shi, masu kula da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai sahihai ya yi mana bayani akan mahimmancin haddace littafin Allah ta'ala da kuma fallar mahaddata. Magabata sun yi bayanai masu yawa a game da falalar mahaddatan Alƙur'ani da kuma falalar ita kanta haddata Alƙur'ani. Sannan malamai sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa domin bayani akan falala da daraja da mahaddata Alƙur'ani suke da su da kuma ita kanta haddar Alƙur'ani, falalar da take da ita. Amma a gefe guda, sukan jawo hankalin mahaddata Alƙur'ani, sukan tsoratar da su, abinda Bahaushe yake cewa ba girin-girin ba taimai, ba farkon ba ƙarshen. Mahaddacin Alƙur'ani a lokacin da ya haddace Alƙur'ani, to yanzu ya zama ba kaman sauran mutane ba. In an ce ya zama ba kaman sauran mutane ba, ba ana nufin ya ji girman kai ba, ba ana nufin ya faɗin rai ba, ba ana nufin ya nuna isa ba, a'a, ana nufin yanzu a cikin sauran mutane shi Allah madaukakin sarki ya masa baiwa ta musamman, wacce ya wajaba ya tsara wannan baiwa da Allah madaukakin sarki. Mai hikima yana cewa, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am, in ka kasance a wata ni'ima to ka tsara wannan ni'ima. Fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am, lallai sabo na Allah madaukakin sarki yana kauda ni'ima. In Allah madaukakin sarki yama mutum ni'ima, to so ake ya tsara wannan ni'ima. Daga cikin nau'ukan manya-manyan ni'imomi da Allah ta'ala zai ma bawansa shine ya haddata masa littafinsa, littafin da Allah ta'ala bai saukar da wani littafi kamar sa ba, kuma ya saukar da shi ga manzon da bai aiko kamar sa, kuma ya aiko shi cikin al'umma, ya saukar da shi a cikin al'ummar da Allah ta'ala bai halicci al'ummar ta kai ta daraja ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace antum tufuna 70 ummatan antum khayruha wa afdaluha inda Allah ta'ala. Annabi sama hadisi ingantacce yace ku ne kamar ke cika adadin al'ummatai da Allah ta'ala yi niyyar halitta matakai dai inda har 70, a cikin 70 din nan antum khayruha, ku duk kuka fi daraja mabiya Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa afdaluha inda Allah, kuma ku kuka fi daraja a wurin Allah fiye da sauran al'ummatai. Mai hikima yana cewa lamma da Allah da'iyana bita'atihi bi akramir rusul kunna afdalal ummah, lokacin da Allah ta'ala ya kira annabinsa mai kiran mu zuwa ga gaskiya saboda da'at da Allah yake ma Allah ya kira shi da akramir rusul, cewa shine manzon da yafi kowanne daraja, mu kuma kunna afdalal ummah, kenan mu da Allah ya zaban mana shi ya ba mu shi, to kenan mu ma mun fi kowa. وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء, إذن الله تعالى يسوقك وسمتاني بعد سوس زمعك القشم ونمتمي ربو فسوما سنسام ربو. وحد القرآن بيوات أما سريت سرحد وشي في تدما بيوات. Magabata suna cewa hammus sufaha'ir riwaya wa hammul ulama'i addiraya, wawayen mutane kullum burinsu shine su haddace abu kawai, amma masu ilimi burinsu shine su kwalailace shi su san me ke cikinsa. Shi yasa malamanmu suka ce hadda kala uku ce, akwai hibzu riwaya, akwai hibzu diraya, sannan akwai hibzu riaya, akwai hadda ta kawai a haddace harufa. Haddace harufa mutum ya haddace al-Qur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshensa, tun daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa minal jinnati wan nas, wannan hibzu riwaya ce. Akwai hibzu diraya, shine sanin ilmoma da suke kiwaye da al-Qur'ani. Anan nake jawo ma hankalin Malam Usman da sauran mahaddata cewa ƙalubalen da ke gabansa yanzu shine ya tashi ya yi bincike a game da ilmoma da suke da alaƙa da Al-Qur'ani mai girma. Sanin Al-Qur'ani da haddace shi shine mahudin ilimi. Idan Allah ta'ala ya mutum baiwa ya haddace Al-Qur'ani, to ya sami mabudi ne ya zama mai ilimi. Shi yasa a tarihin magabata da wuya ka karanta tarihin wani daga cikin magabata face sai ya haddace Al-Qur'ani sannan ya zama abin da ya zama. Ka ɗauki sahabbai, muna da manya-manyan makarantu na ilimi, ilimin fiqh da hadisi a cikin sahabban Annabi sallama. Mutum ya ɗauki madrasa Ibn Abbas, ya ɗauki madrasa Ibn Umar, ya ɗauki madrasa Ibn Mas'ud, makarantu guda uku nan dukkaninsu waɗannan huffazu ne na Al-Qur'ani, sannan kuma huffazu ne na hadisai, sannan masana fiqhu. Kowannen su sai da ya kafa makarantar da ta girgiza duniya, ta fitar da ɗalibai masana addini gwaraza. Amma kuma mahaddatan Al-Qur'ani guda biyu daga cikinsu dukkaninsu sun fifice da Al-Qur'ani, wato Ibn Mas'ud da Ibn Abbas. An fi saninsu da Al-Qur'ani fiye da komai ma. ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين الله مدوكين سكي كسند ده شي القراني تفسيرن سا شي يسا با يدي زاكي كبوده وني تفسيري daga cikin littafin tafsirai baka ga an ce qala ibn abbas qala ibn abbas qala ibn abbas kana iya karanta shafi guda na tafsiri التفسير بالمعصوم كما نا الامام ابن ابي حاتم الرازي كما تفسير جامع البيان عن تاويل ايه القران نا الامام الطبري وند دي تفسيرين ده سكي فسر القران ده نص سي كاغا اشافي غدا سي افد عبد الله بن عباس سوغوما النبي صلى الله عليه وسلم يا مسا ادعوا ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يا تي انك ولد المعلم كان ياوني ده الله تعالى زي كرنتك ده sannan ibnu umar radiyallahu anhu shi ma haka to dukkanin su muhaddatan alqur'ani ne sannan kuma a wajen fatawa da bada fiqh da hadisi dukkanin su suna cikin matakin farko ibnu abbas ittifaqan wal bahru awfahu fatawa wa umar wa najluhu wa zawjatu al-hadil abar jal imam suyuti al asimna ibn abbas shi ku kowa yawan fatawa yawan fatawa a wannan babun yana nuna yawan fiqh ibn abbas ya kowa yawan fatawa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma muhaddacin alqur'ani ashe kenan muna buƙatar hifzu riwaya hifzu diraya tsayawa ai mu qur'anin hidima a karanta shi ayi bincike a fitar da gwalagwalan ilmuma da surrorin da suke da alaka da shi fitar da hukunce-hukuncen al-fiqh a ciki fitar da hukunce-hukuncen kyawawan ɗabi'u da alqur'ani ya kunsa a dai tsaya a yi mu alqur'anin hidima bayan an haddace shi wannan ƙalubalen mu ne a wannan zamanin ga mahaddatan alqur'ani sannan sai hifzu riaya tsara alqur'anin bayan an haddace shi an san abubuwan da ya kunsa na ilmu ba to aiwatar da shi a aikace bin hikima yana ma muhaddacin alqur'ani nasiha yana cewa ya hafiz alqur'ani lasta bihafizi hatta takuna lima hafizta mutabbiqa yace ya kai muhaddacin alqur'ani kai ba muhaddaci bane hatta takuna lima hafizta mutabbiqa hasiye ka kasance mai aiwatar da abinda ka haddace na alqur'ani aikaci shi yasa abdullah ibn mubarak rahmatullahi alayhi dai daga cikin manyan almajiran al-imam malik yana yaban al-Imam Malik yace wa ama wa al-Qur'an min kulli hikmatin wa nifat lahu al-adab fil lahm wad-dam yace wa ama wa al-Qur'an min kulli hikmatin al-Imam Malik rahmatullahi alayhi ya kiyaye duk abinda al-Qur'ani ya kiyaye min kulli hikmatin na kowace hikima wa nifat lahu al-adab fil lahm wad-dam sannan an cewaye al-Imam Malik rahmatullahi alayhi da ladubba na alqur'ani suka zama jininsa kuma suka zama tsokarsa abinda ake buƙata muhaddacin alqur'ani ya zama shine da an ganshi an yi alqur'anu mujassadan fi jasadi aga kaman alqur'ani ne yake tafiya kaman alqur'ani ke tafiya da wannan ne ake kiran sahabbai aljilul qur'aniyyu wato sune generation na alqur'ani saboda duk abinda alqur'ani yace ayi to in kana neman ka gane tafsirin alqur'ani to ka kalli sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dauki ayat take bayani khudil afwa wa amur bil urfi wa arif anil jahili in ka dauko ta to sahabban manzon sama zaka ga fassara ta a aikace a tare da su zaka ganta aikace suna aiwatar aikace zaka gansu zaka ga alqur'ani a tare da su sun tabbatar da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wata rana wasu matasa guda biyu suka kawo manana Aisha radiyallahu anha ziyara hadisin muslim suka yi mata sallama tace su waye suka faɗi sunayensu ta ba su izini su zo nana Aisha radiyallahu anha ba ta zama da maza akwai hijabi tsakaninta da maza hasanur razanun ma tuzannu bi ribati wa tusbihu ghatta al-luhum al-qawafil nana Aisha radiyallahu anha tana zama ne da hijabi a tsakaninta da maza suka shigo sai suka ce ya umma ji'naki linas'alati an khulqi rasulillah shi mun zo ne mu tambaye ki a game da dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam me tambayar sai ta ce masa ama hafistal qur'ana kai ba mahaddaci bane ai Allah ran mane kai tace kana khulqul qur'ana ai dabi'un annabi sama gabaki da alqur'ani abinda ake bukata kenan hifzuri aya tsara alqur'ani abun gudu duk lokacin da mutum ya kasance ya haddace alqur'ani kuma ya bar qur'anin baya aiki da shi to shine farkon wanda za a fara jefa shi a wuta hadisi mai ban tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan cewa farkon wanda wuta za ta fara cin sa rajulun ataahu Allahu alqur'ana mutum ne da Allah ya haddata masa alqur'ani Allah ta'ala a filin tashin alkiyama zai tsaye da shi fa dhakkarahu ni'amahu alayhi Allah ya tuntuna masa ni'imomin da ya masa na haddata maka alqur'ani nayi kaza shi me kai da shi ce ya Allah ne aiki da shi ne kaza mala'iku su ce kadabta walakin qara'ta li yuqala qari'un wa qatila shi ƙarya kake a ga nan wajen za ka yi ƙarya ba a ƙarya a nan wajen gaskiya ne ba a ƙarya ƙarya kake ka yi karatu ne don a ce kai makarancin alƙur'ani ne an kuma faɗa a duniya shi kenan sakamakonka an biya ka je kai musabaka an ce ke na ɗaya an je da kai makka an je da kai waye an ji shi kenan an gama shi kenan yuzhabu bihi ila an-nar fayutrahu fiha sai a tafi da shi wuta sai a jefa shi a ciki shi ne farkon wanda wuta za ta fara kalaci da shi mahaddacin alqur'ani sannan hadisin samurat ibn jundab radiyallahu anhu yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam da safi nabi'as sa in aka gama sallah sai ya waigo ya ce ayyukum ra'a ru'ya waye cikin ku yayi mafarki yau da daddare duk wanda ya mafarki sai ya faɗa ma annabi sama sai mun sama ya masa fassarar mafarki a ranar sai ba wanda ya ce ya mafarki sai mun sama ya ce to garin ba ku labarin mafarkin da nayi hadisi mai ban tsoro annabi sama ya ce yana kwance wasu mutane guda biyu suka zo suka ɗauke suka tafi da shi a cikin mafarki ya ce muna zuwa sai muka zo muka tarar da wani mutumi gashi nan an kwantar da shi wani mutum kuma yana tsaye a kansa yana ɗaukan gunguman dutse sai ya ɗauki gunguman dutsen nan sai ya ratsa shi a kan wancan na kwancan sai kan shi ya wale sai a sake haɗa kan haka yake ta masa manzo sai ya ce sai na ce ma waɗannan mutanen abokanan tafiyata wane ne wannan sai suka ce mu tafi suka kai annabi sama wurare da yawa bayan duk sun gama kai shi inda ya kamata ya je sai suka dawo sai suka ce to bari mu maka fassara wannan mutumin da ka gani na farko rajulun ataahu Allahu qur'ana fa kana la yaqumu bihi billayl wannan da ake tawwata kanta da dutse mutum ne da Allah ya bashi alqur'ani amma sai ya je ta bacci baya qiyamul layl to shine Allah madaukake sike masa wannan sakamakon a lahira qiyamul layl ne fa bi an tambaye al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi aka ce rajulun hafiza al-qur'ana fa kana la yanamu bihi fa kana yanamu alayhi wa la yaqumu bihi laylan Allah ya bashi qur'ani amma baya tashi qiyamul layli me sai ce za ka rajulun bala ash-shaytanu ala ra'si yace wannan shaytan ya riga masa bawali a kansa qiyamul layli fa saboda kaga ashe mahaddacin al-qur'ani da ban yake sadaka wannan hifzu ri'ayar ita ce ta ƙarshe ita ce matakin ƙarshe da ake buƙata sadaka ƙalubalenmu ne a yau wannan bayan haddace alƙur'ani da muke yi mu zauna mu nazari musabaka da muke ta karatun alƙur'ani to yanzu mu dawo mu riƙa musabaka aiki shin akwai mai tunanin mai musabaka ta aiki mai musabaka da Hausa rigegeniya in wuce ka ka wuce da musabaqa mufa'ala ka wuce ni in wuce ka to mu dawo yanzu mu ka musabaqa ta aiki mu dawo muna tuhumar niyoyin mu muna bincikan niyoyin mu me yasa muke karatun alqur'ani shin mun ba qur'ani haƙin sa abinda Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani dan shi muna yi كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لا يتشي للتابي لنا مصمم دمك سوق الدشي غريكا ليدبروا آياته دان سرك تنتنتني أجمد آيوين القرآن أكرنتا أكرنتا أي تنتنتن وليتذكر أولو الألباب سنة وأن سكيد قطع لي ما هدتا القرآن سسأيكم سيتذكر انسا aya sarka bibiyar sa suna fito da fikihun dake cikin sa na aiki fikihun da ba kawai fikihun ilimi ba fikihun aiki a fito da abubuwan da alqur'ani ya kunsa na ilimi domin a aiwatar da su wannan ke saboda ka akwai haƙoƙin qur'ani shine nake son in cika sa bayani akan su da bayani na ƙarshe da su alqur'ani a dunkule yana da wasu haƙoƙi a kan mu haƙi na farko shine wanda muka fi riƙewa shine haƙul qira'ati wat tilawati haƙi na mu karanta shi mu bibiye shi mu karanta mai ta karantawa wannan haƙin farko kenan haƙi na biyu shine haqqu ma'rifati ma'ani haƙin sanin ma'anonin sa musan ma'anonin alqur'ani abinda alqur'ani ya kunsa malaman mu suna cewa kowane zamani yana buƙatar tafsiri kowane zamani yana buƙatar tafsiri babu wani zamanin da za a ce tafsiran da aka yi a baya sun wadatar a kowane zamani yana buƙatar tafsiri domin alqur'ani kullun sabo ne ja'a annabiyuna bil ayati fansaramat وجئتنا بحكيم ليس ينصرم آياته كلما زاد المدى طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم وجئتنا بحكيم ليس منصرم القرآن كل صابوا يكي زمان القرآن نبقات سنم ما أنو ننسى haƙƙin alqur'ani ne akan mu musamman ma'anonin sa haƙƙi na uku shine haqqut tadabbur at-tadabbur fawqa ma'rifati al-ma'ani tadabburi tintintinin alqur'ani a rika tsayawa kullun ana tuno da abubuwan da alqur'anin ya ce ai al-imam az-zahabi a cikin tafsir alal mubala yana kama da tarihin wasu daga cikin magabata wata rana wasu daga cikin su suka ziyarci dan uwansu shikenan sai yasa aka kawo musu abinci ana cincin abinci sai aka ga shiru can sai dan uwan shi ya tambaye shi yace ya aka kai shiru dan uwana sai ce wallahi na tuno da aya ce a cikin alqur'ani wanda abin nan da muke ya dace da ita kawai sai ya shiga cikin suratul nur laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti a'malikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malakat aymanukum sai yazo aw sadiqikum yanzu antum asdiqai gashi kun zo kun ka ziyara Allah kuma yace laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata gashi nan na kulu jami'an yana tuna yadda suka dabbaka alqur'anin aikace alqur'ani na buƙatar muna buƙatar tadabburi ba a iya tadabburi ba a san ma'anonin alqur'ani shi yasa kake ganin su tare mu bakakken fata sai a karanta alqur'ani ba mu kuka saboda ba mu san abin da yake fadi ba mun san abin da muke ake ke fadi ba, amma waɗanda suka san abin da alqur'anin yake fada to sai kaga ana yi suna kuka saboda suna jin suna fahimtar ma'anoni. Fahimtar ma'anoni ita take taimaka musu wajen tadabbur, duk da malamai suna cewa qur'ani yana da wata mu'jiza, qur'ani yana da mu'jiza kala kala. Daga cikin al-ijaz na alqur'ani akwai al-ijaz as-sawti, qur'ani yana da ijazi na sauti, lafuzzansa suna dauke da wani sako. Ana bada tarihin ɗaya daga cikin qurra'u da aka yi su a wannan duniyar tamu, al-sheikh mahmud khalil al-husari rahimahullahu ta'ala, lokacin da ya je kasar america suka tafi da shugaban kasar su lokacin jamal abdul nasir a masar, an ce ya karanta alqur'ani a congress na america, sai da aka yi ta kuka har da turawa suka yi kuka. An ce a wannan tafiyar mutane 12 suka musulunta, haka malaman da suka rubuta tarihin su suka fai mutum 12 sai suka musulunta, saboda Allah ta'ala ya ba al-sheikh mahmud khalil al-husari wani irin sauti na daban, wanda in ka dauko qurra'u da ake da su makaranta alqur'ani to da wuya ka samu wanda ke da irin baiwarsa. Yakan yi maka abinda malamai suke ce mishi al-qira'atu mufassara ko al-qira'atu tafsiriyya, idan waje tambaya ne to karatunsa zai nuna maka tambaya ake a wajen, idan waje mamaki ake zai nuna maka muryarsa za ta nuna maka mamaki ake, idan waje ne na rahama muryarsa za ta nuna maka akwai rahama a wajen, idan waje ne na azaba muryarsa za ta nuna maka akwai azaba a wajen, da sauran asalib da alqur'ani salo salo na alqur'ani. To shi kuma sautin al-sheikh mahmud khalil al-husari na fassara maka waɗannan salo salon na alqur'ani a aikace, to wannan yana taimakawa wajen tadabburin alqur'ani. Sannan bayan tadabburi sai wajibi na hudu, shine wajibul amali bihi, wajibin a yi aiki da shi. Kar ka jira gwamnati ta ce ai ba a kafa shari'ar musulunci ba, a'a, aqim shari'atallahi fi baitik yuqim hallahu fi dawlatik, ka fara yin shari'ar musulunci a gidanka, ka fara yi a gida, sai Allah ta'ala ya taimake ku sai a hahade, domin ai ka'idar tarbiyya ita ce tabda'u at-tarbiyatu min al-afrad fa tasilu ila al-usri thumma tasilu ila al-mujtama'at thumma tasilu ila al-umam thumma tasilu ila ad-duwali. Haka tarbiyyar musulunci take farawa, shari'ar musulunci haka take farawa. Ni inni iyalaina suna yi a gida, unguwa ta ansa, al-ummatai jahohi da local governments sun ansa, daga nan kuma sai kaga ƙasa ta ansa ga baki ɗaya. Wajibul amal, ana aiki da Qur'ani, kuma wanda ya fi cancanta ya aiki da Qur'ani shine mahaddacinsa. Akwai hadisai duk da suna da rauni akan kawo su a babi na mahaddacin Qur'ani, idan ya yi zunubi ɗaya za a rubuta masa zunubi biyu, saboda ya sani ya saba. Ko da waɗannan hadisan ba su inganta ba, a aikace abin da yake faruwa kenan, da wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zama ɗaya ba. Laifin mutumin da ya sani ya take sani ya fi tsanani fiye da wanda bai sani ba. Wanda bai sani ba ana son a koyar da shi ne, shi yasa malamai suke cewa yu'zabu bil jahl, ana ba da uzuri da jahilci, mutum bai sani ba za a ba shi uzuri. Amma wanda ya sani fa wani uzuri yake da shi? A'udhu billahi min zance, likitan hauka ya haukace, likitan hauka ya haukace, to me za ka ce? Alimun zalla, to ya za ka kai malami ne in za a zame shi yake miƙar da mutane, to shi ne zalla yanzu, shi ya zame. Mai ɗaukaka sarki shi ne idan ya ga wani zai kaskanta shi yake ɗago shi, yau shi ne ya kaskanta. Zu izzatin zalla, mai shiryatarwa ne ya ɓata, mushidun zalla, to me za ka iya? To mahaddacin alqur'ani shi yafi cancanta ya tsara dokokin Allah subhanahu wataala. Na ƙarshe shine wajibul tahkimi ilayhi, a kai mu alqur'ani ƙara, ya zama qur'ani shine zai kamana hukunci duk abinda zamu ya zama huwa al-fasl. Kamar yadda magabata suke siffanta alqur'ani, huwa al-fasl laysa bil hazl, alqur'ani shike raba hukunci duk wata rigima da aka وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله, حكمه الى الله اي الى كتاب الله. duk sabanin da za a yi hukuncin sa na wajen Allah, littafin Allah da sunnah ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam. sadaka ina fata iyaye wannan aiki da ke kanmu na tarbiyya kada mu sakaci da shi. akwai sakaci yau ne a bayyane da iyaye suke da shi a game da kula da tarbiyyar yaransu. bayan karatu wani ne malamin danka, sai kaga mutum bai san waye malamin dan shi shi da ya tura shi makaranta, amma yaron yana zuwa ko kuma bai zuwa, ka san malaman ka. waɗannan abubuwan su suke haduwa su tarbiyya, gida, makaranta, unguwa, masallaci. in aka samu waɗannan mahallati, waɗannan bagiran guda uku sun inganta, to tarbiyyar yara za ta inganta. in kowa ya sauke wajibin da ke kansa, nauyin da aka dora masa, to da izinin Allah al'umma za ta gyaru. alqur'anin nan zai zo ya zama shugaba a cikinmu, ya zama shi ne jagora, shi za mu riƙa bi, shi zai riƙa hukunta mu, shi zai riƙa mana hukunci. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatun alqur'ani da malam Usmanu yi ya zama dalilin shigarsa aljanna, ya zama kuma sanadiyyar shigar iyayensa aljanna. domin iyayen da suka taimaka ma ɗansu ya yi hadda alqur'ani ko ya yi aikin alkhairi, to duk abinda zai suna da lada. malamai sun yi istinbati a cikin wa'an laysa lil insani illa ma sa'a, ɗan adam ba yi da wani abu a wajen Allah sai abinda ya aikata. hadisi sahihi annabi ya ce alwaladu min sa'i abi, ɗa aikin baba ne, domin shi ne sanadiyyar zuwansa duniya. to idan ɗa ya yi aikin arziki, kai baba kai ka masa tarbiyya, ke uwa ke kika masa tarbiyya, to duk aikin alkhairin da zai yi sai an ba iyaye kamar shi a ciki. shi yasa al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi yana yaban mahaddacin alqur'ani da kuma irin tagomashi da Allah ta'ala zai masa, yake cewa hani'an mari'an walidaka alayhima malabisu anwarin min at-taji wal hula فما ظنكم بالنذل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاب بها جاء القرآن مفصلا. يتي ما دل الهير ألا يتبت أجريك يا مقي ما حدت القرآن إيا ينكر أن قوبك يا ما زاء سامس ونئر كايا نمسمم ونئر انتفال نمسمم نعالهرين sannan za a dora musu kambun zinare saboda taimaka maka da suka yi a wajen haddanka. to shine sai Shafi'i ya ce fama zannukun bin nadli inda jaza'i, to me ya zaton ku shi ɗan me za a mishi in an ma iyayen shi haka ba su suka yi haddan ba, su sun taimaka masa wajen yi ne da addu'a, biya masa kuɗin makaranta, ba da shawarwari, tsayawa a matsa masa, a sa shi kuka wata ran, a tsaula masa bulala wata ran, yana cikin tarbiyya. domin zai yi wuya kaga wani yaro a ce ya taso ba a masa haka ba. babban malami al-imamu Shankiti rahmatullahi alayhi, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman alqur'ani tafsiri a wannan zamanin mai littafin adwa'ul bayan, yana ba da tarihin kansa, ya ce lokacin yana yaro mai kwakwalwa ne shi, dama ƙabilarsu shanaƙiƙa, duk duniya ba wanda ya kai su hadda shanaƙiƙa, ba wanda ya kai su hadda a duniya. to sai ya zama kuma Allah ya sa masa san wasa, ya ce da aka kai shi wajen malaminsa tashin farko, za a fara koya masa alifun babu. to shi so yake yi ya tafi ya wasansa, amma malamin nasa sai ya tsare shi, sai ya rubuta masa al-huruful hijaiyya tun daga farko har zuwa ƙarshe, sai ya ce biya mu kawai shi kawai sai na biya ni, burina a yi a sake ni kawai in tafi in je in yi wasa, amma zai yadda ya zama babban malami al-Imam Ikrima ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri ɗaya daga cikin manyan tabi'i al-Majri ibn Abbas radiyallahu anhuma yace Ibn Abbas kamo ni yake daure ni saboda wasa na ba na son karatu wasa yace kamo ni yake daure ni da igiya har sai na haddace abin da ya bani in haddace ni al-Qur'ani da hadisi sannan sai ya sake ni tafi kun ga abu tarbiya saboda kan uban da da uwar da suka tsaya suka kula da ƴaƴan su ana fatan ran gobe kiyama wannan abu da suka yi madan su ya cece su daga shiga wuta ya kai su aljanna Allah ya mana haka Allah ya sa ƴaƴan mu sun muhaddata alqur'ani hadda da matakanta duka da aka ambata mana guda uku hizzu riwaya hizzu biraya hizzu riaya Allah ka taimake mu Allah ka sa alqur'ani ya cece mu Allah ka sa mu cikin waɗanda alqur'ani zai zama hujja a gare su ba hujja akan su ba ranar gobe kiyama Allah ka sa mu a cikin ahlul qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuk Allah kuma ya albarka ga baki daya Allah madaukakin saki yadda ya hada mu anan ya hada mu a gidan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh